حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta 6 ga watan Ramadan, haka ne, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1439 lissafin nasara, yau muna 22 ga watan 5 shekara ta 2018. Kamin mu ci gaba da karatu, muna gabatar da ta'ziya ga mataimakin darakta namu na agaji na jiha, Malam Muhammad Kabir Haruna dan agaji, saboda rasuwa da aka yi ta harar yayinsa guda 2. Akwai yayinsa da Allah ya warasuwa, kuma wata yayar tasa wacce ta taso ta taho domin ta'ziya, ita ma Allah ya karbi rayuwarta. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Sannan a yau din nan muka samu labarin rasuwar mahaifiyar mataimakin National Discipline na ƙungiyar Izala na ƙasa baki ɗaya, Malam Ibrahim Shika. Jiya ya ziyarci wannan majalisi namu tare da shi a gabatar da tafsir. A jiya nake tambaye shi a labarin jikin tsohuwa, ya ce to muna dai ƙara godiya ga Allah. Yau din nan Allah ya karbi rayuwarta, kuma a yau aka yi mata sallar jana'iza. Wannan mahaifiya tamu, muna addu'a Allah ya gafarta mata, Allah ya lullube kabarinta da rahama. Abinda ta bari kuma duka Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka. Allah rama na san muna cikin suratul an'am. Ina muka kwana, inda za mu tashi? Za ku ga masu kace suna ta fama da wata kalamar tripod wacce aka dora mata handset, to tana aiki sosai. Ina fata an fahimci wannan. Dazun nan muna tare da Alaramma, wata ƴar uwa a wajen tafsirin mata, take cewa ita tana zaune a London, a dazun take kiranta tafsiri da muke yi a lokacin, ita ma tana kallo a can. Shi yasa kuma suna ta neman ina za su samu haske sosai. In kun ga suna ta cuku-cuku, ku yi haƙuri da su, suna fama aiki ne. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah madaukakin sarki yana lallashin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya ce walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Irin wannan izgili da mutanenka suke maka, je mun karanta ayoyin Alkur'ani mai girma da suka nuna irin izgili da kafiran Makka suka rinka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya ce kai haƙuri, ba kan ka faro ba. Hakika an yi izgili da annabawa waɗanda suka gabace ka kamin kai mun turo manzanni, su ma waɗannan manzannin haka suka zo aka yi ta musu izgili amma suka yi ta haƙuri. Shine wala qadistu huzi'a bi rusulin min qablika, ai ma'ana fasbir kama sabaru. Ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri kaman yadda su ma suke haƙuri. Amma waɗancan da suka yi izgili wa annabawan, Allah ya ce fahaqa bil ladina sakiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Fahaqa ay fa halla wa nazala, su waɗannan da suka yi izgili, to ƙarshe abinda suka kasance suna izgili da shi, bala'in sakamakon sa shine wanda ya sauka akan su. Malamai suka ce kalmar haqa tana bada ma'anan halla ko kuma ma'anan nazala. Al-Qur'ani mai girma yayi amfani da ita a irin waɗannan wuraren, amma ba ta zuwa da ma'ana ta alheri, sai idan bala'i ne ya sauka sai a ce fahaka. Ina fata an fahimci wannan. Amma idan alheri ne ya sauka kamar ruwan sama, to ba za a yi amfani da kalmar ba. Amma idan Allah ya saukar wa al'umma bala'i sanadiyyar bijirewarsu, to anan ne kalmar haka ake amfani da ita. Qur'ani mai girma yayi amfani da mazinata, yayi amfani da fi'ili mudari'i nata, inda yace istikbaran fil ardi, Allah yana so ya nuna mana hatsarin sharri. Sharri fitsarin fako ne, kai da kai shi kanka zai dawo. Hausawa suka ce wai sharri kare ne, mai shi yake bi. Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Mummunan makirci duk sanda aka shirya shi, to baya sauka kan kowa sai kan waɗanda suka shirya shi. Kai ta addu'a Allah ya tsare ka da shirya wani makirci. Shi yasa Bahaushe ya ce in zaka gina rami mugunta, ka gina daidai kwabrin ka, don watakila kai zaka fada. Allah ka tsare mu da sunan rami mugunta. To kun ga fi'ili madhiin sa aka ce haqa, fi'ili mudari'in sa sai aka ce me yahiqu wala yahiqu. Kun ga yahiqu shine fi'ili mudari'i nashi, mazdar nashi ne yake zuwa da sigogi guda uku. Yakan zo da siga ta haiqan, yakan zo da siga ta huyuqan, yakan zo da siga ta hayaqaqan, sai zama haqa yahiqu haiqan, haqa yahiqu huyuqan, haqa yahiqu hayaqaqan. Kar ku damu, ɗaliban ilimi sun gane me nake nufi. Sai Allah ya ce mai a gaba larama, Allah madaukin sarki ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ce da su siru fil ardi, ku yi tafiya a cikin ƙasa. In kuna zaune wuri guda kun zama kifaye rijiya, ku bar ƙasarku ku fita ku zagaye duniya, in ji Allah madaukin sarki. In kun fitan nan, fanzuru, ku je ku duba ku ga kaifa kana aqibatul mukazzibin, yaya ƙarshen masu ƙaryata ayoyin Allah ya kasance. Waɗanda aka yi musu wa'azi, aka karanta musu dokokin Allah, amma suka ƙi su aiki da waɗannan ayoyi da aka gaya musu, suka ƙaryata, yaya ƙarshen su yake kasancewa? Wato kenan ya halatta ka yi tafiya ka je ƙasashen waɗanda aka halakar, domin ka ga gurabu da alamu na halakar da su da aka yi, domin kai ka ƙara imani. Bahaushe ce in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta, kai kuma sai ka yi me? Sai ka shafa wa naka ruwa. Wato ka zagaya ne, abin da ya sa ka zagaya ka je, domin ka ga wato yaya waɗanda aka halakar, yaya ƙasashen suka kasance. Irin wannan tafiyar mustahabi ce. Allah ya ambaci waɗannan tafiyoyi a cikin suratul namli, nan ma Allah ya ce qul siru fil ardi, amma maimakon sun manzuru sai ya ce fanzuru. Kun ga a nan gurin sai amfani da kalmar fanzuru. A cikin suratul ankabuti, nan ma sai ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq. Thank you. annan wurin Allah madaukin sarki yayi umarni da cewa a fita aje a zagaye duniya a wannan aya da Allah ran ma ya karanta mana ta suratul an'am Allah yake qul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin ku yi tafiya a cikin kasa sannan ku duba ku ga yaya karshen masu ƙaryata ayoyi na ya kasance a ta cikin suratul namli sai yake qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mujrimina ku yi tafiya cikin ƙasa ku duba ku ga yaya ƙarshen masu laifi ya kasance mujrimai waɗanda suka saba wa dokoki na da naka halakar da su yaya ƙarshen su ya kasance kun ga wayannan ayoyi guda biyu suna magana ne akan ka zagaye duniya ƙasashen da kafirai suka saba wa Allah madaukin sarki aka halakar da su ka je ka koyo darasi ina fata an fahimci wannan amma ita waccan ayar ta cikin suratul ankabut sai da ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq ka ce musu ku yi tafiya a cikin ƙasa idan kuka yi tafiya a cikin duniya kuka zagaya ku je ku ga ya Allah madaukin sarki ya farar da halitta ku je ku ga halittun ubangiji ku ga ayoyin ubangiji waɗanda za su nuna muku ƙudura ta Allah madaukakin sarki ku tashi ku tafi ku zagaya inda Allah malamai suka ce waɗannan tafiyoyin guda biyu da Allah ya ambata mustahabbi ne tafiya ce da in kana da hali ana so ka yi ta tafiya ce ta bude ido tafiya ce ta me bude ido da koyon darasi bude ido na farko ka je kasashen da suka saba wa Allah aka halakar da al'umma da suka saba masa ka zagaya irin su Jordan ka zagaya irin su Yemen ka je ka ga yadda Madinatu Salih yadda ta koma kaje inda aka halakar da adawa Madinatu Saba ka ga yadda ta zama kaje ka inda aka halakar da Samudawa Madinatu Salih inda aka halakar da su har yanzu gurabun yana nan kaje ka ga wajen Dead Sea inda aka halakar da mutanen Annabi Lut aka musu upside down har yanzu in ka je akwai gurabu da alamun da zaka gani ka zagaye waɗannan ƙasashe ka ga yaya abun yake ina fata an fahimci wannan in Saudiya ka je ka zagaya irin Taif ka zagaya wurare ka ga yaya ƙarshen masu sabon Allah madaukin sarki ya kasance tafiya ta biyu ita kuma tafiya ce ta bude ido ka tashi ka je ka zagaya domin ka ga ayoyi da ƙudura ta Ubangiji ka ga bambanci tsakanin yanayin inda ka saba da wurin da yake bako ne a wurinka mu yanzu wannan tafiyar ta koyon darasi da dama daga cikin mu ba ma san ta ba ka tashi ne ka fita domin ka je ka gano ayoyin Allah ba sai ka je wani gari ba in baka da hali ko nan bayan garin Kaduna ka zagaya sai ka ga wani abu da zai nuna maka ƙudura ta wa ƙudura ta Allah madaukakin sarki ko nan cikin ƙasar Najeriya yanzu daga nan ka tafi kan duwatsun Gambo mun je da'awa ka je ka hawa wannan duwatsu ka ga ikon Allah za ka yi tafiya ta kilometers masu yawa dutse kake hawa nan za ka bar nan ƙasa ana tsananin zafi idan ka hau can sai ka ga yanayin kamar wata sabuwar duniya daban ba wacce ka gani ba nan cikin jihar Cross River akwai wani wuri da ake cewa Obudu Ranch idan ka je ka hau za ka sha mamaki za ka yi tafiya mai yawa dutse kake hawa ana tsananin zafi amma idan ka hau akwai wurin da in ka tsaya a cikin minti 30 mura suna iya kama ka saboda tsabar iskar sanyi da take kadawa in lokacin damuna ne za ka rinka ganin gajimare kusa da kai kamar za ka taba da hannu wannan kana so ka ga irin ƙudura tawa ta Allah madaukin sarki in kamar Saudiya ka je kamar Taif in za ka je Taif Taif tsakaninta da Saudiya ba ta iya ce mai nisa sosai ba tsakaninta da Makka amma in ka kusa zuwa Da'i tun daga kamar mil 40 zaka fara hawa dutse zaka yi tafiya kan dutse a sama da tafiya ta mil 40 idan ka kure ka waiwayo ƙasa ka hango idan ka hango inda daga nan ka taso sai ka ji kai kadai juwana dibarka saboda nisan da ke tsakaninka da ƙasa duk zafin da ake yi kana hawa wurin sai ka ji wani irin sanyi da baka san da shi ba kuma duk Saudiya babu inda Allah ya azurta da ƴaƴan itatuwa kamar wannan wurin wani imani zaka kara kaga wannan tafiya da kai akan dutse manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Zaid ibn Haritha haka ya taso tun daga Makka da kafa har Taif duk wannan hawan manzon Allah da kafa yi shi me zai je yau waje zai je yau wallahi dan da muka je Taif muka fara wannan hawa da ni da shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalo da Sheikh Yakubu Musa san katsina daraktan da'awa da muka hau dutsen muka je kololuwa muka hango mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafa ya tako mu wata mota ce muka samu wata languruza haka da kwararren dare ba haka ake cewa yawa ana hawan dutse kana yi wa annabi salati kana neman tsari kana hasbunallahu wa ni'mal wakil ana kada sama bayan mun je wannan wuri na duba wani ga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tako da kafa yazo ba dan neman komai ba sai saboda isar da sakon Allah wallahi sai naji kamar an mana wata sabuwar allura ta da'awa sai muka ji ashe gaba ɗaya babu abinda muka yi idan aka kalli daraja da kima ta wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma tun da ya taso maka har ya shiga Taif babu kauyen da ya samu a hanya face ya shiga kauyen yayi wa'azi amma har ya kai Taif bai samu mutum kwara ɗaya da ya yi imani da shi ba ya je Taif ya fara da fada ya yi musu wa'azi suka kafirce suka ce ba za su karba ba ya ce to ku bani in je in yi wa talakawa suka ce ka je ka yi ashe mugunta suka shirya an tara duwatsu an tara yara wawayen gari aka ce su ta jifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka rinka jifa annabi da Zaid ibn Haritha sai da suka raba raka annabi kilomita 3 suna jifa sa da dutse an yi wa annabi jina-jina sai da jini ya gangaro ya shiga cikin takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Haritha sau 3 yana faduwa kasa annabi na daga shi amma shi manzon Allah dan tsabar jaruntaka ko sau ɗaya bai fadi ba saboda mai fi sabili hazard din wai sai ne kai da zaka ji haushi dan wani ya zage ka akan wannan da'awar dan wani ya fada maka bakar magana akan wannan da'awar dan wani ya zunguri goshin ka ko ya falle ka da mari sau daya wannan me aka maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya fito bayan garin Taif bayan yara sun koma ya samu wani lambu ya shiga lambun da mutane ne guda biyu da Utbah ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a kafirai ne amma haida suka ji tausayin annabi da suka gan shi an masa jina-jina akwai bawansu suka bashi inabi suka ce je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya karba zai ce sai ce bismillah bawan ya kalli annabi ya ce hadhihi kalima la taquluha ahlu hadhihi albilad bismillah da kace dinnan mutanen nan kasar ba sa cewa bismillah idan za su ci abinci sai annabi da kai kalle shi ya ce kai kuma ya sunan kai ya ce sunana Addar ya ce me addinin ka ya ce ana nasrani ya ce ni ba nasare ne to kai dan wace kasa ne ya ce min karyatu ni nawa daga karyatu daga wani gari da ake cewa ni nawa can na fito annabi ya kalle shi ya girgiza kai ya ce karyatu rajulin salih yunus ibnu makka ya ce ka fito daga garin mutumin kirki shine annabi yunus dan makka nan take Addas ya rude yace ya ake kasar Yunus dan Matta annabi ya murmushi yace kana nabiyyan wa ana nabi yace Yunus dan Matta annabi ne ni ma annabi ne annabawa mun san junan mu nan take bawon ya fadi kasa yana tumbantan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ne annabi yayi addu'a sannan mai ban tausayi addu'a mai wacce kana karanta addu'a baka san sanda zaka fashe da kuka ba ko sai abin da zai ba ku tausayi a cikin addu'a da yake cewa ubangiji in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya Allah duk wahalan nan da aka ban da wahalar tafiya da na sha ba masauki ba abinci da jifata da aka yi da duwatsu da duk abin da aka yi mutunci da aka yi mu ya Allah in dai kai ba kai fushi da ni ba ya Allah ban damu ba wannan karamin matsala ce yace sai dai ya Allah in ka sama mun sauki to shine abin da nafi bukata mala'ikan duwatsu yazo yace ya rasulullah in ka amince wayannan manyan duwatsun guda biyu za a dauko su ayi rugurugu da mutanen Taif ayi kurunkus gaba daya a gama da suran take kama da izini kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah kar a halakar da su in bukata ta za a biya Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu, ya Allah ka shire da mutane na ba su sani bane, shi yasa ina aikin alheri suna fada da ni. Haka kai ma da kake da'awa yanzu, sharri muke yadawa al'umma ko alheri muke yadawa? Yanzu duk wanda zai fada da mu akan me zai fada da mu? Ni da na san duk duniya ba abin da zai saka rikici da ni sai wa'azin da nake. Ba mu taka maka ba, ba mu zubar ba, ba mu ci bashinka ba, ba mu maka ba wani abin da ya taba hada mu. In dai kai ka ji haushin mu to microphone ɗin ne da muka rike, muka ce sai an bauta wa Allah sai an riko da sunna, banda shi ba wani dalili. To hanyar haka take, hanyar haka take. Shi yasa mu akan wannan hanya ba abin da zaka yi ka ba mu haushi, ba abin da zaka yi ka bata mana rai, ba abin da zaka yi wai mu ce mun shiga damuwa saboda kai, wallahi babu shi. Mu addu'a muke Allah ya saka gane, in baka da rabon ganewa Allah ya gane da matarka, in ba za ta gane ba cikin ƴaƴanka Allah ya sa mu sunkuci daya. Muna sunkuta ko ba mu sunkuta? Kana fada da mu sai mu kama hajiya. Ko mu lallaba gidanka mu samu dan auta mu yi gaba da shi. Kana nan ka fada da mu shi kuma yana sunna sak. Kana nan kana rikici da mu sai kaga hajiya da hijabi. Kace lahiya tace ban gane ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah, ina fata ko su basu musulunta ba a cikin tsatsan su ƴaƴa da jikoki a sabon inda za su musulunta. Yau idan ka je da'if kana iya cewa gaba ɗayan su 100% musulmai ne. Wannan al'ummar da zai je shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau in ka je musulmai ne. Ba kuma waɗannan ne musulman ba, kowa zai ce ma babansa musulmi ne, kakansa, kakan baban kakanka duk musulmai ne. Suna cin arzikin Allah, suna bautar Allah. Har miƙati akwai aure. Addu'ar manzon Allah ta karɓu ko bata karɓu ba? Addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karɓu. To idan ka zagaya irin waɗannan wurare zai ƙara maka ƙaimi, zai ƙara maka ƙwarin gwiwa. Akwai garuruwan da zaka je ma kallon ayar Allah zalla. Lokacin da muka je Europe, da muka je ƙasar Italy, mun sauka a birnin Milan. A birnin Milan, lokacin da muka je Milan, mun samu an zo daga jihohi da yawa aka tarbe mu. Kusan kana iya cewa mafi yawa kusan kowace jiha ta Italy sun zo. Akwai waɗanda suka zo tun daga Como. Como tana can tsakanin Italy da Switzerland, tsakanin garin da inda za mu yi wa'azi kilomita 800. Amma mutane sun taso sun zo. Abin ban sha'awa, har da wani dattijo da gingine mai shehun ɗariƙa ne ya gane sunna, yana cikin wanda suka zo suka tare mu. Muka je wani gari da ake cewa Vicenza, muna isa ana kai mu masauki, aka ce mu ci abinci da gaggawa, mu yi wanka, mu sa sutura, masallaci na can ya cika makil, ana jira mu je ayi wa'azi. Daga ko ina Italy an hazo, muka je muka samu wani katafa da masallaci, gwamnatin Saudiya ce ta gina masallaci. Duk inda kaga masallaci a Turai ahlus sunna ne suka gina shi, kasa ahlus sunna ce ta gina shi. In ka je cikin kana sauka Andalus, za ka ga wani irin masallaci a garin Andalus. Ban san masallaci a Najeriya da za ka kusanta shi da shi ba. Saudiya ce ta je ta gina musu. Ƙasar Iran, duk yawon da za ka yi ba inda za ka je ka ga masallaci da ya kai 50/50 inda ta je ta gina, saboda harkar sallah da musulunci ba a jan da su bane. Ko a nan Najeriya ba za ka yi nuna masallacin da Iran ta gina ba. Amma Saudiya ka yi sai kirga masallacin da ta gina a Saudiya a nan Najeriya, saboda ƙasar ahlus sunna ce, Islam ne a gabanta. Amma su waɗanda masu baƙaƙen kawunan ba abin da ya hada su da musulunci da su kuma daga nan. Sai sa ba inda zaka je ka za ka ga sun gina masallaci. Ba inda za ka, duk inda za ka je sun yi wani gini sai dai na bautar kabari. Yadda za su mai da ko cika ko maguzawa. Abin da za ka ga ayyukan. Amma ba wurin ibada, wurin bautawa Allah ba. Bayan mun je an kammala ayi wa'azi, sai suka ce za su kai mu wani gari da ake ce Venezia. Turawa suna ce masa Venice. Mu je mu ga ayar Allah. Mun je garin ba wa'azi ya kai mu garin ba. Mun je mu ga kudurar Ubangiji. Kuma wallahi kowa a cikin mu sai da ya sabunta imani shi, ya ƙara jaddada shi. Gari ne babban gari, birni babba amma a cikin ruwa yake. Ba da mota yake amfani ko babur ko duk na ruwa ne. A daidaita sahu na ruwa, bus ta ruwa, water bus, water taxi, tasha, water stop. Duk yawon da za ka yi tsakanin kowane gida da kwale-kwalen su a kofar gida. Kana fitowa daga zaure cikin kwale-kwale za ka sa, babu ƙasa a kofar gida inda za ka aje ƙafarka. Da ko da ka tsumbula cikin ruwa ko ka tsumbulu cikin kwale-kwale. Allah ɗaya gari babban. Aya ce ta Ubangiji. Sanyi ko ba sai na baka labari ba. Sanda muka zo duka bayan kayan sanyi da abin ɗaura wuya da hula ta ka hannunmu mun sa hand glove. Amma hand glove ne irin na safa. Saboda bala'in sanyi wannan ba zai yi ba. Da ka san tsirara kamar ƙanƙara ka ɗauka. Sai ka cire wannan muka sai sabbin hand gloves na fata. Su ne waɗanda za su iya ba hannunka kariya. Saboda bala'in sanyin da ake. Kuma ko ina cikin ruwa za ka tafi. Kuma ga gine-gine a cikin ruwa amma kuma ruwan bai rusa gine-ginen ba. Kamar sai ya aka yi aka ɗauko foundation ɗin gine-ginen daga cikin ruwa har aka yi su. Kuma benaye, dogayen benaye. Wannan tahiyya ce da za ta ƙara maka imani. Za ta nuna maka sanin Allah. Ita ce wacce Qur'ani yake magana a kanta da yake qul siru fil ardi ayar ankabut. Wa'incan kuma aya ta an'am da ita kuma aya ta namli. Su ko suna magana zuwa kasashen da aka halakar da waɗanda ke cikin kasashen saboda sun saba wa Allah. Shi yasa wannan Allah yace sun manzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina. Waccan ayar Allah yace fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimina. Ita kuma wannan sai yace qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq. Sai yace to duk halittun nan da kaje ka gani summa Allahu yunshi'un nash'atal akhira. Maimakon Allah yace daga baya zai sake tada su dan ya nuna maka da tayar wan da sabuwar halitta duka abu ɗaya ne. Sai yace kuma sannan sai Allah ya sake farar da halittar su. Su din ne za a sake maida su dan ya nuna maka shi halittar farkon. Sai yayi amfani da kalmar yunshi'u summa Allahu yunshi'un nash'atal akhira. Allah ka ba mu ikon ƙara gane ayoyinka. Allah yace qul siru fil ardi thumma zuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Sai Allah yace ni a gaba Allah ramma Allah yake qul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul liman ma fi samawati wal ard wai duk abin da ke sama da abin da ke kasa nawaye tambaya daga Allah ranan da muke gani wayi ta Allah yace shi yayi ta har yazo mu jona yace Allah ƙarya ne ba kai kai ta bane nayi ta ko mun taba samu yanzu Allah masallacin da wanda ba shi ya gina shi ba yazo yace shi ya gina shi wanda ya gina zai kyale shi zai da sai ƙarya kake duk wani abu da ka gani wanda wani yayi ba kai ba sai ka zo ka ce kai kai wanda yayin ba zai hakura ba kenan da Allah ba shi yayi sama ba ba shi yayi kasa ba ba shi yayi rana ba ba shi yayi wata ba ba shi yayi taurari ba yazo yace shi yayi tsawon shekarun nan da an samu wanda asalin wanda yayin da yanzu ya taso ya ce fa mu fa tun fa muna shiru fa yanzu ka riga an kure mu dole mu fito mu bayani abubuwan nan Allah ba kai kai su ba mu muka yi su amma kun taba jin wanda kogi ya sha yace shi yayi sama har haukan Fir'aun nan bai iya faɗin haka ba. A tarihin duniya ba ma samu waɗanda suka ƙudurce abun bautar su ke yin halitta ba sai waɗannan 'yan haƙiƙa. Karo na farko da aka samu irin wannan kafirci shi wannan kafirci ba taɓa yin shi ba a tarihin duniya. Fir'aun bai yi wannan kafircin ba. Abu Jahil duk shagartakar da ka ga yayin nan har annabi ya kira shi Fir'aun hazihil umma bai shegantakar da yan bai irin kafircin yan haƙiƙan nan ba
kafircin da ya kai za a fito karar a zagi Allah, wai a nuna shi ma Allahn kansa bawan shehunsu ne. Idan aka taɓa wannan kafirci, shi wannan sabon kafirin da ya waƙasa ta ƙarshe cewa yake wai afuwan afuwan ya barhama, wai mulkin da ka bai wa Ubangiji, wai mulkin da barhama ya bai wa Allah, tofa ya kasa mulkin duniya, wai amma neman tuba yake, wai Allah ne yake neman tuba wajen barhama, domin barhama ya ba Allah mulkin duniya ya dana, Allah ya kasa, to yanzu yana tuba a wajen barhama, barhama ya yafe mashi. Kai ka ji wata magana, ku faɗa mai idan ka taɓa yin wannan kafirci a tarihin duniya, kalmomin da in ba dan kana maimaita su a wajen hikaya ba, malamai sun ce ya halatta ka maimaita kalmar kafirci a hikaya, saboda Qur'ani muna maimaita kalmar da kafirci ce amma saboda a hikaya ya halatta, ba a ƙudurcewa ba, kamar yadda Fir'aun ya wa qala ana rabbukum al-a'la, to yanzu ka ce ana rabbukum al-a'la, ni ne ubangijin kuma shi mai ɗaukaka, kafirci ne ko ba kafirci ba ne, amma saboda hikaya kake yi ta maganar wani ne ya faɗe ta, kai yanzu kana hikayar kalmar da ya faɗa ne, shi yasa ya zama ya halatta a musulunci, da maimaita wannan waƙar ma kafirci, wai in banda tsiya ta ubangiji, ku ji kalmar ba, wai in banda tsiya ta ubangiji, maimakon ya ce maka ya gaji, wai sai gashi yana wani rangaji, to amma dai barhama ka yafe mashi, wai Allah suke faɗa wannan magana, kuma mai wannan magana da sunan musulunci yake, da sunan kuma tun sanda suka fara maganar maulidi, muka yi wa'azi muka ce bid'a ne, suka tashi suna kokarin su kare, shekaru da yawa na yi wa'azi a garin Bauchi mai taken an fake da guzuma an harbikar sana, na ce yan bid'a nan da kuke gani maulidin annabin nan ba wai annabin suke yi wa maulidi ba, asalin ajandar shehunan su suke so su yi wa maulidi, in suka fara da shehunan ba za a yadda ba, sai suka ce bari su fara da annabi, in suka dauki hankalin annabi, suka dauki hankalin jama'a da sunan annabi ake yi wa, sai su ce to shehunan su ma ya kamata a yi musu, daga nan sai su aje annabin a gefe, sai su za su ci gaba da yi wa shehunan su wanda ita ce asalin ajandar, an fake ne da annabi dan a yi wa shehunai maulidi, fakewa aka yi da guzuma dan a samu damar harbin karsana. Sannan na faɗi wannan magana Najeriya kamar za ta kama da wuta, kamar Najeriya za ta kama da wuta, wai na ce asalin ajandar shehunai ake so a yi ba annabi ake so a yi wa ba, yanzu ya ta tabbata a Najeriya kuma ta tabbata ba, zan tambaye ku tsakanin ku da Allah, da maulidin annabi da maulidin barhama da aka yi wa wannan waƙar, wanne suka fi ɗauka da muhimmanci, wanne suke taro da yawa, wanne ake shekara guda ana yi wa shirye-shirye, kenan da ma can an fake da na annabin ne, yanzu tun da ya kama hankalin jahilai na annabin ma yanzu bai da muhimmanci, ga wanda yake da muhimmanci, yanzu wannan taro da suka yi ga yana a Facebook, wanda ga cikinsu yake posting wai sun tara jama'ar da hatta sayyidina ya rasulullahi har ya mutu bai taɓa tara irin wannan taron ba, kana magana ha annabi ya bar duniya bai tara taron ku ba, taron yuyuyu, akwai sayyidina Abubakar a taron ku, akwai sayyidina Umar a taron ku, akwai sayyidina Usman a taron ku, akwai sayyidina Aliyu a taron ku, akwai Khalid ibn Walid a taron ku, akwai Talhah ibn Ubaydillah a taron ku, akwai Zubair ibn Awwam a taron ku, akwai Abdurrahman ibn Awf a cikin taron ku, akwai Talhah ibn Ubaydillah, ina so in tambaye ka irin wannan tsarkakan bayin akwai su a taron ku, akwai su a taron, kwara ɗaya cikin waɗannan mutanen da na lissafa in aka ɗora shi a sikeli a wajen Allah ya fi daraja fiye da taron ku, ba naku kaɗai ba, har da namu a haɗa ba mu kai kwara ɗaya cikin waɗannan mutanen ba, ko akwai su yayin taro ne ka je filin bol mana idan ana yin ƙwallon duniya ka ga ɗan adam, in ihu ne bari a ci bol ta duniya ka ji ihu, wannan shine ake cewa taro. Akwai wanda babu shi isga yace wai ko Allah bai isa ya tara wannan taron a ranar kiyama ba. Rubutan su a cikin fazu daga wurin suke fazu ko Allah bai isa ya tara wannan taron. Yanzu kun gane annabin an aje shi gefe kuma kuna jin wani a irin wannan maulidin a Kano ya fito karara yake cewa su yanzu sun kai matsayin da annabi Muhammadu zai fito daga kabarinsa daga Madina ya zo ya ce su daina wannan maulidin za su taka wuyan annabi saboda dama annabi ba san kimar shi ba an fake da sunan annabi ne domin a yaudari jahilai ya ana banda irin wannan ku ce ba za a yi magana ba idan aka yi irin wannan banda da irin wannan kafirci al'umma ta yi shiru wallahi Allah bai saukar da bala'in da zai yi rugurgu da Najeriya gaba ɗayan ta wallahi Najeriya ma Allah ba zai bata ba ana irin wannan kafirci sai an zo ana magana an nutsar da yara cikin kafirci kawai dai zai yana mujurai to wani abin da suka zo da shi mu ba ba mu gamsu da shi ba ba ku gamsu da shi ba karamaka Allah waye koya musu almajiran waye dama matsalar bid'a kenan idan aka faro ta za ta yi ta faɗi ne ta ci gaba da naso cikin al'umma an fara da yi wa annabi muka ce Abubakar bai yi ba in son annabi ne sayyidina Umar ya fi kusan annabi bai yi ba sayyidina Usman yar annabi yake aure bai yi ba sayyidina Aliyu yar annabi yake aure bai yi ba sayyidina Abubakar annabi isa yake aure surukin annabi ne bai yi ba sayyidina Umar annabi isa yake aure surukin annabi ne bai yi ba ya zake ka zo ka ce min kafi surukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzon Allah muka ce bid'a ce a daina aka ki to yanzu ga ta fara gangarowa yanzu gashi ta bayyana ta yi ne ta bayyana yanzu kowa ya gani kuma Allah ne ya taimake mu da da larabci ake wannan kafirci in mun faɗa sai a ce mun kafirta musulmi to yanzu da Hausa ake yi akwai wanda ya kira ni waya ya ce Allah gafarta malam wallahi ban taɓa gane maganar da kuke cewa mutanen nan kafirai bane sai yanzu wallahi da duk abin da kuke faɗa kallon ku muke kamar raba kan al'umma kuke amma yanzu sun zo da kafircin da ni ma kwakwalwata ta yarda wannan kafirci ne na ce alhamdulillah welcome on board na ce muna maraba da kai welcome on board sai ga wani ya zo yana wanda ya zagi Allah babu shakka mun yadda kafiri ne tunda ya zagi Allah to ai yana sallah ko bai sallah yana cewa la ilaha illallah ko bai fada aka ramaka Allah yanzu ka yadda cewa ana iya kafirta mai sallah yanzu ka yadda mai cewa la ilaha illallah yana iya zama kafiri a kafirta shi ya kuma in muka kafirta kafirai sai ka fito ka ce muna kafirta mai sallah muna kafirta mai cewa la ilaha illallah yau gashi kai kanka da bakinka ga mai la ilaha illallah ka ce mashi kafiri da ta rikice da ta yamutse kaga ruwan zai ci har da kai ga mai sallah ka ce mashi kafiri dama can karatunka bai kawo wurin ba ne ko dama can shegantaka ce ka san musulmi na iya yin ridda ya zama kafiri amma kai ta rigima da mu shekara da shekaru kai wata ribayin Allah ka jefa su a cikin kafirci lokaci ya yi da ya kamata mu yi wannan tambayar kuma dole a bamu ansa Allah na tambaya qul liman ma fis samawati wal ard wai abin da ke sammai da ƙasa duka na waye Allah ne yake tambaya na waye Allahu akbar kenan Allah shike da sama shike da ƙasa ba dan rahamarsa ba wannan shegantakar da Allah ya kawo azaba dai harkar da duniyar gaba daya amma sai ce kataba ala nafsihi rahma sa'a daya ka samu Allah madaukin sarki ya riga ya wajabta wa kansa rahama ga bayin shi da kansa ya wajabta wa kanshi shi Allah da kansa wannan kitaba ce kadariya Allah bisa kaddararsa shi ya dora wa kansa cewa zai rahama ga bayinsa shi yasa hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma qadallahu al-khalqa yayin da Allah ya kammala halittar duniya gaba ɗayanta كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه sai Allah ya rubuta a cikin wani littafi littafin na wajensa saman al'arshin sa mai Allah ya rubuta a littafin shine inna rahmati taglibu gababi lalle rahmata tarin jayi fushi da inji Allah ba dan rahmar Allah tarin jayi fushin Allah ba da zai wa Allah irin wannan shirka Allah ya bari Allah ba zai bari ba amma saboda rahmar Allah mun yi sa'a annabi mu yayi addu'a yace ya Allah kar kai wa al'umma ta kisan kiyashi kai musu halakarwa ta kurun kus gaba daya saboda laifin da suka aikata ya Allah kamar yadda akai wa adawa da samudawa al'umma ta ya Allah kar ka musu haka abasu kowa ya je gaban ka ka fasa hukunci saboda rahmar Allah Allah ya ansa wannan addu'a ina tabbatar muku da yanzu ba Najeriya ba Afirka ma da babu ita kwanan nan ina kallon wani abin nan a YouTube yana magana yana cewa kai in kuna neman aljanna ku zo ku bi mu ne kada yake samun aljanna ta hannu mu shi ma wani arde da gana mu ne na kusa da Allah mu ke fada wa Allah ya ji da mu Allah yake harka in ya kuskure mu kada ke iya gyara mishi wai wannan ne wanda ya ce maka kuma wai shehu ne wali ne dan ne ba za mu bayyana wannan kafirci bane ana wannan muka shiru mu ba Allah ba zai bar mu ba wallahi Allah ba zai bar mu wallahi yasa ko jinin mu zai dige kai kafirci sai mun bayyana wa duniya kafirci ne kuma ko ba mu Allah zai kawo wanda za su fada ko ba zai kawo ba wallahi Allah zai kawo wanda za su fada shine Allah ya ce kataba على نفسه الرحمة أما با مثلا الله يقول ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه دوك أي تتكالي الله يقول سينا تتركو إلى يوم القيامة أي في يوم القيامة داما لا ريب فيه حروف الجر ينوب بعضها بعضا حروف الجر على ريب ساش سينا وكلتر مي ينا وكلتر ساش إذا وانا مريسا مدام انزوها بشيه كماتي زو سيسا موني سيتورا daga nan shi kuma ya zama me ya zama abin da ake cewa ebony represented ana nan ma qur'ani yace lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi
lahum mu'aqibatun
Allah yace dan adam Allah ya sa masa mala'iku masu canjin duty wadanda ke lura da shi akwai masu duty rana akwai masu duty dare sune mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi akwai a gaban sa akwai bayan shi saboda gata na dan adam a wajen Allah duk yana cikin wani karkar rabba bani adama sai Allah ya ce aikin wayannan mala'iku ya hafazunahu suna ba dan adam kariya min amrillah to wannan min din ne ake nufi bi amrillah da umarnin Allah ya hafazunahu bi amrillah kun ga nan gurin bi ita ya kamata ta zo ko da ba ta samu daman zuwa ba sai ta turowa sai ta turo min sai ta wakilce ta ita kuma sai ta zama me sai ta zama ably represented to irin wannan ne anan la yajma annakum ila yawmil qiyamati ay la yajma annakum fi yawmil qiyamati la rayba fi wanda babu kokonto akai shi kiyaman nan babu kokonto ko mun yadda ko ba mu yadda ba ko mun shirya ko ba mu shirya ba sai mun je kuma Allah ya kai mu kiyamar mu mu zo mun rike annabi sai kuma ka zo ka rike kai ka zo ka rike gaushi mu mun rike manzo mu da kai zamu ga wane ne wanda zai tsira zamu ga waye ya ku bayin Allah babu wata hanya da ake iya zuwa aljanna ake iya zuwa wajen Allah sai hanyar annabi Muhammad ita kadai ce hanyar babu wata la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wasu malamai sai suka ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati abaya Allah yace kataba ala nafsihi rahma to duk inda Allah yace kataba ala nafsihi rahma abinda zai biyo baya zai fassara rahmar da Allah ya dora wa kansa ne kamar yadda Allah madaukin sarki yace kataba rabbukum ala nafsihi ko ma farko ayi za ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina
وإذا جاءتك الذين يؤمنون بآيات
yawa Allah yace wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina idan wadanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo janka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yace fa qul salamun alaikum kamar su gaisuwar musulunci assalamu alaikum gaisuwar musulunci kenan wannan gaisuwa ma sai da aka tarkici da ahlus sunna kanta a Najeriya sai dan izala da rashin kunya ko yazo ya samu baban shi yace assalamu alaikum ka ji rashin kunya dan Allah kace baban ka assalamu alaikum me ma'ana assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gawa cin mutuncin sa kai ko addu'a kamar shi girmama shi kai ko wulakar da shi kai to amma dan bid'a saboda tsabar wai wannan ma wai an zubar da mutuncin iyaye ne saboda dunya mai mafadi ya gurfana to da ya fadi ya gurfana wace addu'a ya maka ya fadi rigije to naji daga nan sai ni akwai addu'a a ciki ba addu'a amma assalamu alaikum akwai addu'a ko babu na gaya muku duk duniya ba gaisuwar da ke da addu'a sai gaisuwar musulunci gafara dai akwai addu'a ina kwana ban san inda yake ba ahuwanku masu wuri sai ka ce wani aljani wai ahuwanku masu wuri good morning in ji bature safiya mai kyau waye ga maka safiya mai kyau ce ka samu mutum bai da ko kwandala bai karya ba bai da kudin tefale wani zamu da shi hankali ko sai yake ce masa good morning safiya mai kyau ai ya kamata ya rike kece sai kai bayani ya ake tin kyau eke ta maka kyau to shi bature babu ruwan sa ko haduwa yayin da kai za a wuce da kai gidan kurkuku zai ce good morning kai fa prison za ka yi ka bayyana good morning duk duniya ba gaisuwar da ke da addu'a sai gaisuwar musulunci mai sai sai gaisuwar musulunci wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum sai Allah ya ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma Allah ya dora wa kansa da kansa cewa zai yi wa bayinsa rahma Allah ne da kansa yi wannan to jumla da za ta biyo baya za ta zama ta fassara wannan rahaman to jumla da ta biyo baya shine annahu man amila minkum su'an bi jahalati yadda lamarin yake duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku da jahilci ba da sani ba summa taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan zaluncin da yayi wa aslaha ya kyautata fa annahu ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai ya gafarta mishi jumla da ta biyo baya ta fassara rahamar ta dake cikin kataba rabbukum ala nafsihi rahma suka ce to a wannan ayar ma dole jumla da za ta biyo baya ya zama ta fassara rahmar ne to sai qur'ani nan guri yace kataba ala nafsihi rahma sai yace la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi sai malamai suka ce to ma'anan la yajma annakum la yumhilannakum la yu'akkirannakum Allah ba zai muku kisan gaggawa ya kashe ku qurmus da bala'i ba zai jinkirta muku ila yawmil qiyamati ko ita mutuwa da daddai da daddai har zuwa ranar tashin alkiyama ran da za a hura kaho sannan ku koma gaba ɗaya zuwa ga Allah saboda kenan kalmar da yajma annakum ma'anar ta shine zai jinkirta muku ma'anar ta shine zai saurara muku duk laifin da kuka yi duk ta'asar da kuka yi duk bannin da kuka yi Allah ba zai kawo bala'i lokaci ɗaya halakar da ku ba zai bari a je da daddai da daddai Allah mun gode maka da kai mana wannan rahama sai Allah ya ce allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun allazina khasiru anfusahum wayanda suke asara kawunan su wanda ita ce asara mafi girma ba babba asara kamar asara kai in kai asaran mota ba matsala kana iya samu wata nan gaba kai asaran gida yayi gobara ba matsala wata kila nan gaba ka gina wani kai asaran mata ba matsala wata nan wata kila a baka wata kai asaran da wata kila ka haihi wani kai asaran kudi wata kila ka samu wasu kai asaran aboki wata kila ka sake samu wani abokin amma yanzu kai asara kanka me ya saura Allah yace to wadanda suke asara kansu da kansu fahum la yu'minun wadannan ba su imani kenan karshen asara kai shine ka mutu ba imani ka samu Allah ba imani a ranar tashin alkiyama. Ya ku bayin Allah da kuka ga muna zafi muna diri akan shirka akan yin an zaki Allah akan yin an taba aqida wallahi mun san babu asara duniya da lahira kaman ka mutu ba imani duk yadda zamu yi Allah ya ceci al'ummar mu ya ceci imanin ta wajibi ne mu isar da sakon da zamu ceci imanin al'ummar mu da yaddar Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana Allah ka ceci imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.